Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 23 ga watan Oktoba na shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NISA ta ce a shirye take ta bunƙasa kasuwanci musamman wajen amfani da kafofin yanar gizo a Najeriya. Sannan za mu kawo muku rahoto akan cin hanci da rashawa. Muna kuma tafe da rahoto na musamman kan yadda 'yan Najeriya mazauna kasar Kamaru suka bayyana ra'ayoyinsu kan zanga-zangar 'yan SAS da ke neman birkita zaman lafiyar kasar. Bayan nan muna dauke da labaran wasanni amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yan siyasar Amurka da shugabannin 'yan rajin kare haƙoƙin jama'a sun tofa albarkacin bakinsu game da zanga-zangar yin tur da zaluncin rundunar 'yan sandan nan mai yaƙi da 'yan fashi da makami ta SAS, rundunar da aka zarga da cin zarafin farar hula sosai. 'Yar majalisar wakilai Sheila Jackson Lee ta jam'iyyar Democrat daga jihar Texas tare da wasu 'yan majalisar wakilan baƙar fata sun rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasiƙa, suna yin kira da yayi garan bawula ɓangaren aikin 'yan sandan ƙasar kuma a bar jama'a su gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. Abin da ke faruwa yanzu a kan rundunar SAS da zanga-zangar lumana da 'yan Najeriya ke yi da ta kai ga zubar da jini da tashin hankali bai kamata ba, abin da Lee ta faɗa wa muryar Amurka kenan. Ta kuma rubuta wata wasiƙa tare da wasu zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Majalisar Ɗinkin Duniya, tana mai cewa ya zama dole Amurka ta kira wani zama na musamman a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya don neman a gudanar da bincike akan saɓa haƙoƙin bil'adama a lamarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da dawwammamiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a faɗin Libya da ɓangarorin da ba sa ga maciji suka cimma a yau Juma'a. Babu wata mafita ta hanyar amfani da ƙarfin soja a Libya, abinda Guterres ya faɗa wa manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne, amma har yanzu akwai jan aiki a gaba. Yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin GNA wadda ke birnin Tripoli da ɓangaren dakarun LNA na Khalifa Haftar su janye dakarunsu. Yarjejeniyar wadda aka sanya wa hannu bisa amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ta kuma buƙaci a janye duk mayakan ƙasashen ƙetare da sojojin haya da ke ƙasar cikin watanni uku. Sojojin haya da mayaka daga Rasha da Turkiya sun taka rawa wajen tsawaita rikicin a ƙasar ta Libya mai arzikin man fetur. Sauran ƙasashe ciki har da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Masar su ma sun shiga faɗan ta hanyar tura tarin makamai da kai hare-hare ta sama. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban ƙasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe, inda suka bayyana wa 'yan ƙasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru huɗu masu zuwa. Tsawon sa'o'i 90 suka kwashe suna caccakar juna, kowannensu ya caccaki matsayar ɗayan akan daƙile yaduwar coronavirus da shawo kan yawan mace-macen da ake ci gaba da samu a ƙasar da ke kan gaba a duniya da adadin mutane 222,000. Sun kuma yi muhawara akan tsarin kiwon lafiya, albashin ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi, manyan laifuka, dangantakar masu bambancin launin fata a Amurka, sauyin yanayi da shugabanci a fadar White House. A ƙarshe, Trump ya ce ya cancanci samun wa'adi karo na biyu a fadar White House saboda nasara ce za ta haɗa kanmu a cewarsa. Ya ƙara da cewa tattalin arzikinmu ya yi ƙarfi sosai kafin ɓulla annobar coronavirus a farkon shekarar nan ta 2020, kuma zai farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar mafi ƙarfi a duniya. Biden, wanda ya kwashe kusan shekaru 50 a fagen siyasa a matsayin senator, kuma mataimakin tsohon shugaban kasa Barack Obama, ya sace takar gwamnatin Trump a matsayin mai ragon azanci wacce ba ta da kula kuma mai cike da rudani. Yayi alƙawarin sake hada kan ƴan kasar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce abin takeici ne ganin yadda manyan kasashen duniya 20 da suka ci gaba ba su hada kai ba a watan Maris kamar yadda ya ba da shawara a yi a lokacin don daukar matakan hadin gwiwar tunkarar cutar COVID-19 a duk kasashe. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press, Guterres ya ce yana fatan yayin da taron kolin manyan kasashen da ake kira G20 ke tafi a wata mai zuwa, kasashen duniya sun fahimci cewa ya kamata su ƙara hada kai don yaki da cutar. Guterres ya ce Majalisar Dinkin Duniya za ta goyi bayan daukar matakan hadin gwiwa don yaki da cutar. Bugu da ƙari da neman tabbacin cewa duk wani rigakafi da aka samar za a dauke shi a matsayin wani abu da yake na kowa a duniya kuma za a same shi a ko'ina da rahusa kuma ga kowa.
A gaida Maryam Dauda wadda ta karanto mana labaran duniya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani wato NITDA ta ce a shirye take ta bunƙasa kasuwanci musamman a wajen amfani da kafofin yanar gizo a Najeriya wanda mafiya akasari matasan ƙasar za su ci gajiya. Shugaban hukumar Kashifu Inuwa Abdullahi ya shaida hakan a wata tattaunawa ta musamman da abokin aikinmu Yusuf Aliwa Harande akan matakai da suke dauka domin ganin kasar ta bi sahun kasashen duniya a fannin kimiyya da fasahar zamani a bangaren kasuwanci.
So sai muka zo da wani tsari wanda ake kira da strategic roadmap na yara ayi a canja ita harkar fasahar zamani gabaki daya a kasar nan ta koma gogayya da yanda ake a kasashe da suka ci gaba. So wannan taswira kenan na shekara hudu muka yi a lokacin daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020. An karshen shekarar nan za a kare wannan tsarin da muka yi. So a ciki mun fitar da ginshikai guda 7 da muke so mai ayyukan wanda idan aka yi shi ne zai dora Najeriya akan harkar digital economy. Na farko shi ne akwai development and regulation. Ya za a yi ka kawo doka da za ta bunƙasa wannan harkar. So mu doka da muke kawo muna kawo doka ne domin ta taimaka ɗan kasa su gane me ya kamata su yi da fasahar zamani domin su kawo ci gaba na tattalin arzikinsu. So a ciki kamar mun zo da dokar wannan da ake kira Nigeria Data Protection Regulation wanda doka ce wanda take tantancewa wanne irin bayanai mutum ya kamata ya sa a yanar gizo da wanne ne in kamfani ko gwamnati wata hukuma ta karba wanne kamata ta sa wanne ne bai kamata ta sa ba. So shi kansa wannan tsari da muka zo da shi ya kawo wani ya buɗe mutane hanyar ayyukan yi wanda a cikin ƙasa da shekara ɗaya an samu mutane sama da 2,700 da suka samu ayyukan yi ƙasan wannan wanda ita kuma kasuwar wannan harkar yanzu ta fi naira biliyan 2. Sannan daga ciki muna zuwa da kuma wasu haka tsare-tsare da za su taimaka na bunƙasa tattalin arziki shi ma da kuma wanda za su tabbata an yi ayyuka daidai a gwamnati. Kamar kwanan na akwai tsari da muka fita naya Najeriya za ta amfana akwai tsari da ake kira business process outsourcing na yadda mutum kana Najeriya za ka iya yi wa kamfani a Amerika aiki. So wannan tsari mun zo da shi ne saboda mun ga kamar kasar India a duniya ita take mamaye wannan bangaren kasuwanci. To sai muka ga mu Najeriya ai mun ba India advantage in a wannan ra'ayi. Na farko lokacin mu ya fi kusa da lokacin America da na Europe akan lokacin India. Na biyu Najeriya mun fi mutanen da suke iya turanci akan India. Saboda yanzu kasar India ma waɗanda suka iya turanci sun kusan karewa. ana neman su ne. So saboda haka sai muka fitar da tsarin da shi ma za a yi Najeriya ta muru wannan tsari. So na biyu akwai digital capacity building. Saboda shi harkar duka ana yin kace fasahar zamani harka sai ta ilimi. Wanda mutum sai yana da ilimi zai iya morar wannan harka. So wannan akwai horaswa da muke bai mutane daban-daban wanda a shekarar nan cikin shekara ɗaya daga August 2019 zuwa wannan August 2020 ne da mun yi wa 'yan Najeriya training wanda sun kusa 40,000.
To madalla shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani kenan Kashifu Inuwa Abdullahi a tattaunawar su da Yusuf Aliwa Harande. Yanzu kuma ga rahoto na musamman akan cin hanci da rashawa wanda wakilin muryar Amurka daga Ibadan Hassan Umar Tambuwal ya aika mana.
Wata babbar matsala ce ta zama kanangaren bakin tulu wajen kawar da ita ga shugabannin mulkin soja da farar hula na da da na yanzu. Gwamnatocin da sun ka mulki Najeriya da suka gabata sun ɗauki matakai iri daban-daban don kawar da cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma musamman ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko har yanzu akwai cin hanci da rashawa a ƙasar nan.
Sunana Dan Juma Walalu. Akwai cin hanci baja-baja. Domin zan iya baka kamar misali, ni daga Kano aka ɗauko ni zuwa nan garin Ibadan, gabana aka ba direba kuɗin aikin hanya naira 20,000.
Waye bashi?
Mai gidan shi ya bashi saboda ma'aikata da ake ba yes 500 wani gidin naira 2,000. Akwai inda ma aka tsayar da mu aka ce mu passengers sai mun ba da naira 2,200.
Waye tsayar da ku?
Mofol.
Yan sannan kwantar da tarzoma.
Nan cikin garin mina.
To a bisa lahimmi
haka kurun da mun taho mun bi hanya ba a gaya mana ba a shiga state to state ba. Shine direban ya ce musu to gaskiya ni sai dai mu koma. Fasinja naira 2,000, direba aka ce sai ya bada 20,000. To a takaice dai ina gaya maka naira 20,000 din nan da aka bashi ta kare ka. An bashi kuɗin da za a gyara mota naira 5,000 daban sun shige. Akwai kuɗin abincin shi 2,000 sun shige. Sai ma da ya ranci 5,000 cikin fasinja.
Waɗanne ma'aikata ne kashin waɗannan kuɗi?
Akwai mofol, akwai soja, akwai 'yan sanda. Har da 'yan banga ma akwai. Su ma gidan su in ka zo sai ka tsaya sun karbi naira 100 ko 200.
Ko akwai wasu ma'aikatan gwamnati da ke karɓa cin hanci akan hanya in ban da jami'an tsaro?
Babu. Abdullahi Bakwai, trailer nake tuka.
Kamar shekara nawa kana tuka trailer?
To in Allah ya tsona kai shekara 25 ina tuka trailer.
Waɗanne hanyoyi kibi a Najeriya?
Najeriya ba inda ban shiga su 36.
To ya batun cin hanci?
Yanzu muke tsaki a tsakiya akwai jaggau naira 2,200 inda dole sai an ba su suka ta.
Wa ake ba?
Sojoji dai sun kai tsananta mana ba ma 'yan sanda ba.
A wace jiha?
A nan cikin Naija da nan jihar shigowa Kwara da shiga garin Lagos da can Robo na shiga Tambuwar Sokoto. Ana cin hanci kwaran gaske.
A wannan lokaci na corona ne cin hanci ya tsanani ko da dama ana yi kafin corona?
To yanzu ya tsanani don yanzu an ce mana an wadi ga radio an jaye. Yanzu amma su suna nan suna cin karansu ba babbaka.
Bayan sojoji ko akwai wasu jami'an tsaro da ke karɓar hanci a hanya?
Ka san shi direban trailer dan sanda da waya ya tare shi. Dan ba an hada wani irin patron nan da suke ta su da yawa ba.
A jahohin da ka je a Najeriya wace jiha ce aka fi cin hanci?
To inda yanzu abin ya hitsa mali irin kasar Inyamurai. Can mai kaya sai ya ba da kuɗi direba sai ya bayar. In ka je gidan su sai ka ba naira 1,000 mai kaya ba da 3,000 in sha'anu ya dauko. Sannan kuce.
Kun taba kai ƙara ga manyan 'yan sanda ko sojoji a game da wannan cin hanci?
To abinda a problem din Najeriya mu yanzu idan ka kai ƙara ma ba mai sauraron ka. Kowa bai sauraron ka kai kai ƙara. Ka kai ƙara ma aikaci ma Najeriya ai bala'i ne gare ka. Kulle ka ba za a yi yasa mun kafa suka Allah ba mu kaiwa. Mun san komai zai kashi.
To idan aka kwatanta cin hanci a halin yanzu da can shekarun baya har zamanin sojoji wani lokaci ne aka fi cin hanci a Najeriya?
Mu ga mulki dai cin hanci tsaba ta bai kai wannan lokacin korar barab din nan ba. Ya yi kowane lokaci. Zan baka misali yanzu a takaice daga bakin ogere ka ce kana son tinka mai gidanka sai ya ba da 50,000 ko ma ba su kai ka. Ga masu karɓar cin hanci ko a cikin lokacin bakin wa ko kuma su faffasa ma gina su sauke ka su yi ma duka.
Su waye waɗannan mutane?
Yan sanda ne da sojoji ke wannan aiki. Jaggar ko ina ka je 5,000, 4,000, 3,000 kuma kana empty.
To ai wannan tahiya ba ta kai kilomita 200.
Iyakar ta yi kokari
45 kai yanzu an kai ma jirgin ruwa aka ha in kana son ka je tinka akwai zaka je ka biya 20,000 jirgi ya dauke ka ya zagawo da kai ya aje ka cikin tinka saboda ya yi ma sauki sannan ka wulodi kan
sunana Musubawu Adeola na direba ne
wace irin mota
bus gare ni ga wajen Funtuwa zuwa Ibadan
ya kake yi da jami'an tsaro a hanya
gaskiya babu yanda ba mu yi saboda lokacin kurolan nan gaskiya mun sha wuya sosai gare su
wace irin wuya
kaga an kazo sai su ce dole dole ga abin da zaka ba su in baka bayar ba ba zaka tafi ba
kamar su wane ne
akwai dan sanda akwai civil defense akwai road safety har sojoji ma do akwai suna karba sai an ba su ko yanzu ma da aka ce an jaye abin ma yanzu ba su jaye ba duk mun ka to dole su ka ba su
kuma nawa suke karba
da 500 har naira 1000 duk ana ansa wato boss inda kana da kai da passenger sai ka ba da kudi gaskiya in baka bayar ba wani rikici ne za su zo da shi dole kaga tunda ba ka da abin da zaka dole ka ba su a rubu lahi aka tuka ta yanda zaka
a wace jiha ce aka fi karba wannan cin hanci
jihar Ilori akwai problem don kana yi cin market wuri kusan kaman 6 haka sannan kuma ka ga wajen Kaduna nan ma muna san wuya wurin nan sosai
shugabannin addinin musulunci da krista duka sun ce cin hanci da rashawa haramun ne kamar yadda Rabaran Philip Mayango na cocin bishara da ke sabo Ibadan ya ce
addinin krista bai koya mana batu a cin hanci da rashawa ba fa Allah baya ji dadi haka hanci da rashawa ya zama kama ba mu yi ziyara ga mada magana ubangiji ba kenan ko da haka idan masu bi shi su ka zama rashi gaskiya ai ba masu bi shi kuma ba kenan domin shi Allah shi ne mai sarki ne baya so abubuwa ne zai kawo cuta sunana Musa Muhammad Dori limamin masallacin a cikin yale ibada cin hancin rashawa a cikin musulunci haramun ne kada an kayance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahamin la ba ta bi suhi kun namun da ya tsare daga cikin mutum da ke rashawa annaru aula wuta ce ta fitin canta ga wannan namun da ya tsare a jikin sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
Professor Yusuf Umar Dantama na Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto masani tattalin arziki ne a Najeriya.
Ana Hassan dai idan kai magana cin hanci da rashawa alama ce ta rashin kyakkyawan mulki mai inganci. To idan kana magana mulki ingantaccen mulki na gari to kaga idan za a kawar da rashin cin hanci da rashawa yana ciki. Idan ka duba yanzu mafi yawan babban matsalar da ke fuskantar kasashe masu tasowa musamman Najeriya kashi 80% na mutane suna cikin yanayin matsala ta rayuwa. To duk wannan idan ka duba ai cin hanci da rashawa yana daga cikin abin da ke kawo tabbarewan wannan al'amari.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Sauna a kasar jamhuriyar Kamaru sun fara nuna damuwar su kan irin rikicin da yake neman rincabewa a kasar na zaman lafiya kuma suna ganin kasar ta Najeriya ita ce ruwa ba da mama a nahiyar mu ta Afirka da cewar dai dan kasar waɗanda suka yada zango a kasar jamhuriyar Kamaru sun kama kimanin miliyan 4 ga kiyasi wanda ne yasa na hira da waɗansu daga cikin su kan rikicin na End of SARS ga yanda hirin namu ta kaya
watan wannan abu da ya fito a Najeriya na zanga zanga kai da gangi kasancewa wannan zanga zanga wata munufa ce da aka fito da ita ta cimma wani buri da wata akida da ake so da kuma ta kiyaya da ake nuna wata kabila saboda haka kuma da hannun yan siyasa waɗanda suke neman cimma wayan su burin su saboda haka idan ka kulli abubuwan da ake yi zaka ji wayan suna magana kaga a ciki akwai dan siyasan da ya burge ni wallahi maganar da yayi a matsayin sa na dan arewa dan siyasa wanda yasan abin da yake yi da ana samun irin sa da Najeriya ta zauna ba farawa maganar da yayi wallahi ta yi min kyau saboda magana yayi ta gaskiya saboda haka ka gani abin da ya fadan nan ka gani abu ya fada in babu naje in babu zaman lafiya ba mulki saboda kaga ashe Najeriya yake nema idan Najeriya bata zauna lafiya ba wallahi sai ta fi Libya saboda duk kasashen nan da suka kewaye ta wallahi duk bala'in ya shafe su saboda haka ba wanda zai zauna lafiya dan yan gudun hijira za su shiga yan gudun hijira abinda ka nanwa za su cinye saboda kaga ina wani labari to saboda haka ni abinda zan ce ubangiji Allah ya ba wa kasar mu zaman lafiya
a zahirin gaskiya wato mu ƴan garin Jos ba mu ji dadin mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba duba da yanayin yanda ake musunawa talakawa wato hakan na nuni kaman mulkin kama karya ake wanda talaka baya da ƴanci wato bayyana abin da ke damunsa zanga zangan da aka fito ake yi a zahirin gaskiya zanga zanga ba wai ta kawai a wato tsayar da wannan runduna ta tas bane wato talakawa suna cikin wani ukuba wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kasa gane wato menene a ciwon talakawan sa to a zahirin gaskiya da a ce ya gane da wannan zanga zangan bata kai ga wato hakan ba har kaga cewa ana fashe fashe da sauransu zaka duba daga taura zuwa madawa zuwa unguwar doka a zahirin gaskiya an rasa wato kayayyaki musamman na mutane da shaguna da aka faffasa wasu sun jakkata wasu kuma sun ji ciwo har ma an samu wasu wanda sun rasa wato rayukansu a wayannan yankuna to a zahirin gaskiya hakan bata haifar mana da dame ido ba saboda mulkin Muhammadu Buhari ba abin da ta amfanar da mu da shi jawabin da ya fito yayi gaskiya wannan jawabin mu bamu ji wato wani abu ko in ce mun ga wani abin da yayi mana ba duba da yanayin yanda ya jawabin cewa yana da wato kuduri akan wato matasa saboda haka mu ba abin da mu muka gani mu bamu ji dadin wato mulkin Muhammadu Buhari ba zahirin gaskiya fatan mu kuma muna so Muhammadu Buhari ya barka ragar mulki ya saukaka ragar mulki ne bamu yadda ba
to a yanzu halin da ake ciki Najeriya wata kasa ce da take da al'umma kabilu daban-daban masu albarka. To albarkanta ne ya sa mu ƴan Najeriya ma har aka samu ire-iren mu a kasashen waje wanda a yanzu haka nake zaune a wannan kasa ta Kamaru mai albarka cikin wannan jiha na Douala. To dalilin wannan Najeriya ta dauki wani sabon salo wanda mutane sun zaton zanga-zanga sai ya koma wani iri wanda ba aka san haka to saboda haka mu ba ma goyen bayan wannan zanga-zanga da ake saboda mun gane ba alheri bane saboda idan abu ya tafiya yana iya ya maida mai arziki matalauci ya dauki mutun ya raba shi da gidan shi ya maida wannan to saboda haka idan gwamnatocin Najeriya ba su tashi kai tsaye sun yi kan jiki kan garfi ba to gaskiya abin da yafi kafi karfin shi yana iya zuwa ya fi karfin ka a karken al'amarin kuma ya kasance ya damu kuwa tunda yanzu haka mu da muke kasashen wajen nan ba ma jin dadi sakamakon idan Najeriya ta zauna lafiya shine muka zauna lafiya a duk inda muke cikin nishadi da kwanciyar hankali amma ko da muna jin dadi ya kasance yan uwan mu ba sa jin dadi wannan abin aikin banza ne ba wai wani alheri bane to da fatan wannan insha Allah da wannan ina son yi amfani da wannan dama ga dukkanin ƴan uwana talakawa ƴan Najeriya saboda haka su shiga karatun ta nutsu kada wasu ƴan iska daga kasashen ƙetare su yi amfani da su domin biyan bukatun kansu kai ka duba menene maslaha na rayuwanka yaya yau in baka da rayuwa danka zai kare rayuwan yaranka za su kare da jikokinka da na makotanka da na ƴan uwanka wannan shine zamantakewa kuma shine alheri amma wancan zanga zanga a'a ka dauke ta ma a matsayin haramun ko shine abin da Allah ke ki to saboda haka abin da Allah ke ki kai in kace kana son shi ba za ka ga daidai ba wanda Allah ke ki shine in ka ki shi za ka ga daidai
tani da Allah wannan abu bai da ki bai kyau ba kuma in aka ce haka za a bayan da za a tattalin arziki ya ci gaba ballanta na a samu kwanciyar hankali har kasar mu ta zama wani abu ya kamata gaskiya a mai da hankali a daina wannan abu din bai kamata ba gaskiya tsakani da Allah
to yanzu kai ya kake ganin yanda suke ce Buhari ya bar mulkin nan kaga cewa suna da abin yayi kyau ko kuma
a gaskiya ai bai ma kamata a ce zababban shugaban kasa a ce waye soka ba tunda zaben shi aka ya kamata a yi hakuri ne har lokacin shi ya soka in ana ganin akwai wani wanda ya kamata ne ko kuma mu masu zabi mu dinga duba yanda wanda ya kamata ya hauni amma bayan da za a ce zababban shugaban kasa a ce ya soka
to a jiya shugaban Buhari ya yi magana akan cewar kowa da kowa kuma bakin aikinsa ba kuma ya tsere duk wata zanga-zanga a kasar Najeriya ya kake ganin wannan za a amsa wannan kiran nasa kuwa
ya kamata a ce abu umarin shugaba biyin da yake shugaba shi shugaba ne ya kamata ya kowa ya mai da hankali a koma bakin aiki domin a farfado da tattalin arziki saboda ga yanayin yanda kasar mu take ciki ya kamata a ce kowa ya hakuri a mai da wuka a zauna lafiya
a kasar Najeriya dai a Kamaru suna gudanar da sana'o'i ne da dama kamar sayar da kayayyakin motoci kamun kifi da dillancin shanu da tumakai da kasuwancin koli da dai sauransu na nufin ta bakin manya da kanana na ma'aikatan ofishin zakarancin kasar ta Najeriya wanda ke kasar Kamaru amma abin ya fankara Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Yanzu dai tsugulu ba ta kare ba a hukumar wasanni da motsa jiki na kasar Jamhuriyar Kamaru kan kudaden shugabannin kulob-kulob din gasar La Liga na kasar waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da wasannin su na wannan shekara. Duk da cewa wata kotu a kasar Jamhuriyar Kamaru ta miƙa wa shugaban wasannin na La Liga Musa Sanaji gaskiya wajen fara gasar ta wannan shekara, Sa'ad masanin harkokin wasanni na kasar Kamaru ya nuna ƙarin haske kan wannan al'amarin.
Duba da cewa ga akwai wasa masu zuwa kaman wasan da za ta yi da ainihin Mozambique nan 12 ga wata mai zuwa, wato watan Nuwamba kenan, wasa ne da ainihin dole wato ta wani bangare ana bukatar Kamaru ta ci wannan wasan, saboda wasa ne na kofin shiga kofin nahiyar Afrika da zai gudana duk da cewa da kasar ta Kamaru. To wannan shine idan mutane ba su yi la'akari ba, saboda ainihin wato wasu matsaloli da ake fuskanta domin har ila yau ba fara kakar bana ba, ita kanta zan ce hukumar kullun kafa ta nahiyar Afrika za ta yanke hukunci ta kakabawa Kamaru takunkumi, zai iya kaiwa ma Kamaru ita kanta ba ta shiga wannan gasar ba, duk da cewa dai bayan za a yi Kamaru ita take ke da hurumin karbar bakoncin wannan gasar ta 2021 da zai gudana a wannan kasar. To shi ne maganan fila ya wasannin kullun kafa, kuma alhamdulillah an gama sai dai a nan Jafuma a nan Duwala ana samun dan matsaloli ta bangaren inganta tun hanyoyi yawa, domin a watan nan zan ce farkon watan nan su kansu waɗanda suke tafiya da wannan al'amuran yin masu aiki a wannan shashin wa aka ba su kwangilan wannan aikin sun tsayar da aiki, saboda har ila yau da gwamnati bata ƙara samu su kudaden su ba, balle su biya waɗanda suke musu aiki, domin waɗanda suke musu aikin masu tsayar da aiki yawa su yajin aiki. To wannan shine zan ce yau kwanaki biyu kenan da minista shi kansa na Fesimo Lekombi tare da ainihin shugabar hukumar na wasan kullun kafa Saidu suka kai ziyara suka ci gani da ido kan wannan shashi na Jafuma, nan ganin yadda aiki yake ci gaba ta bangaren hanya, amma fili kam fili wasa kamar an riga an gama babu matsala ta wannan shashi. Sai kuma inda ake wasannin motsa jikin nan, domin waɗanda za su zo da kasashen waje za a ba su damar su ma motsa jikin su a wannan filin wasan da yake a nan Akwa da ake kira Stade Akwa nan da aka baiwa ministan kula da lafiyar kasar Kamaru Manada Malashi kafa wani dan asibiti a wajen domin yi wa mutane gwajin coronavirus nan. To gashi yanzu shi ministan Nasimu Lekombi na bukatar a cire wannan aikin a wannan wajen, a cire wannan wato wajen gwaji a wannan filin, saboda nan da lokacin kadan za a fara wasanni a kai shi wani waje ta daban, amma a kai shi wani jini daban, amma shi zama da cewa yanzu hakan nan da akwai matsala har ila yau dai ba a cire wannan kayayyakin ba. To shi ne.
Sai dai kuma kasar Jamhuriyar Kamaru a halin yanzu dai tana ta shirye-shirye na karɓar hada kofin zakarun nahiyar Afirka wadda za a gudanar a shekarar 2022 a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta yi wa kasar ta Jamhuriyar Kamaru alƙawari wajen ganin cewa za ta miƙa mata Mahama Abu Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Siyasar Amurka da shugabannin 'yan rajin kare haƙoƙin jama'a sun tofa albarkacin bakinsu game da zanga-zangar yin cur da zaluncin rundunar 'yan sandan nan mai yaƙi da 'yan fashi da makami ta SARS, rundunar da aka zarga da cin zarafin farar hula sosai. Yar majalisar wakilai Sheila Jackson Lee ta jam'iyyar Democrat daga jihar Texas tare da wasu 'yan majalisar wakilan bakar fata sun rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasiƙa, suna yin kira da yayi garan bawula bangaren aikin 'yan sandan kasar, kuma a bar jama'a su gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yaba da dawwammamiyar yarjejeniyar tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba a faɗin Libya da ɓangarorin da ba sa ga maciji suka cimma a yau Juma'a. babu wata mafita ta hanyar amfani da karfin soja a Libya abinda gutarar shi ya fada wa manema labarai kenan ya kara da cewa wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne amma har yanzu akwai jan aiki a gaba Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantar sa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun gwamza muhawara a daren jiya Alhamis gabanin zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe inda suka bayyana wa ƴan kasar mabambantan ra'ayoyi game da inda za su kai Amurka nan da shekaru 4 masu zuwa
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tsaya da gabatarwa sai kuma Julie Legas Creation da ta hada mana shirin bi Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC